This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran.
To Aisha, ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza watakila ya saba wa ƙa'idojin dokokin yaƙi. Haka kuma shugabannin ƙasashen Koriya ta Arewa da na Rasha sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya wacce ta ƙara zurfafa haɗin gwiwar su. Sannan jami'ai a kasar Chadi sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani ma'ajiyar makaman soji da ke jamina babban birnin kasar.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji abin da masharhanta suke cewa bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta baiwa wani kamfanin haƙar ma'adanai wa'adin fara aiki ko kuma ta karɓi lasisin da aka bata yayin da wani kamfanin Rasha ke jira.
Wannan da ke zamanto gwamnati wannan ya doki mataki saboda ba za su mana yanda suke so ba. Akwai ka'idodi wadanda yake a za musu. Ai mutum bai zo gidanka ya ce ga abin da yake so.
Sannan za ku ji matakan da hukumomin tsaro suka dauka a Najeriya don tabbatar da sahihancin mutanen da suke aikin sa kai don kare al'umma daga ayyukan ƴan ta'adda.
A can Maiduguri yanda muka yi ƴan gari su suka zaɓi yara ƴan matasan gwamnati suka ɗauki sunan su muka kai ma ƴan sanda da ƴan DSS aka yi profile ɗin su dukkan su mu muka yi training ɗin su sojoji sai muka hada su da sojojin da ke ƙasa a soja su lura da su kuma abinda aka gaya musu ainihi is ku kare ƙasan ku kawai ba wai ku je ku yaƙi da wani ba a'a.
Kamar kowace rana irin ta yau Laraba muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Yau shirin ya mai da hankali ne akan makomar tsofaffi. Muna kuma dauke da kaɗan daga sakonnin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza a ta bakin sa watakila ya saba wa ƙa'idojin dokokin yaƙi. Wani rahoto da aka fitar a yau Laraba ya yi nazarin hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai ta sama guda shida tsakanin watan Oktoba da Disamba na shekarar da ta gabata a makon da aka fara yaƙin a Gaza. Sama da mutane 200 ne ofishin kare haƙƙin bil'adama ya tabbatar da cewa an kashe su a hare-haren ta sama waɗanda suka hada da auna wuraren da suka hada da gine-gine wata makaranta wata kasuwa da sansanonin 'yan gudun hijira. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce da alama Isra'ila ba ta yi wani yunkuri ba wajen bambance fararen hula Falastinawa da mayakan Hamas a yakin da take yi da bama-bamai a Gaza. Wani harin jirgin saman Rasha mara matuki da aka kai a yankin Lviv na ƙasar Ukraine ya raunata mutum guda yayin da ma'aikatan kashe gobara a garin Azov na ƙasar Rasha suka ci gaba da yin artabu da wata gobara a wata ma'ajiyar mai a rana ta biyu. Magajin garin Lviv wani birni a yammacin Ukraine kusa da kan iyaka da Poland. Ya ce harin da jirgi mara matuki ya kai a ƙauyen Melekiv ya lalata wani gini mai benaye tare da farfasa tagogi da dama a gine-ginen da ke kusa da shi. Magajin garin Andrea Sadovi ya wallafa a manhajar aika saƙo ta talabijin cewa harin ya jikkata wani dattijo mai shekaru 70 kuma yana kwance a asibiti cikin matsakaicin yanayi. A halin da ake ciki kuma wata gobara a wani wurin ajiyar man fetur na kasar Russia a yankin Rostov na ci gaba da ruruwa sama da sa'o'i 24 bayan wani harin jirgin sama mara matuki.
Tun an ji makaɗan Zara za ta sake dawowa ta karanto kashin labaran na biyu. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Jamhuriyar Nijar. Inda ministan kula da ma'adanan kasar ya baiwa kamfanin Orano da ke aikin haƙar ma'adanan uranium a kasar wa'adin kwanaki uku ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Rosatom mai samar da makamashin nukliya na kasar Rasha ke tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin Nijar domin karɓe aikin haƙar uranium daga hannun kamfanin Orano na kasar Faransa. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da cigaban labarin.
A cikin yanayin samarwa kasar Nijar ƴancin ta bisa ga sabuwar tafiyar da kasar ke yi ya samu hukuntar Nijar suka dauki wannan matakin ta hanyar ministan kula da ma'adanan kasar inda suka baiwa kamfanin Orano mallakar kasar Faransa wa'adi ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa. Malam Abdurrahman Amma na kungiyar da ke sa ido kan makamashi a Agadez ya yaba da wannan matakin da mahukuntan Nijar suka yi.
Kasan gwamnati ya bada lokaci kuma lokacin da ya bada abun bai yi ba dole ya amshe komai da komai. Yana da kyau wannan da kyau zamanto gwamnati wannan ya dauki mataki saboda ba za su mana yanda suke so ba akwai kaidodi wadanda yake a za musu ai mutum bai zo wa gidanka ya ce ga abin da yake so kai ne ya kamata ka gaya mai ga abin da nake so kai in ka zo cikin kasa ta kuma ga yanda za a yi da abuna sai in yi abin da nake so da shi sai in kama lasisina in ba wanda nake so wanda za mu aiki da shi talakawa su yi amfani da wannan arziki.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Rosatom na kasar Rasha ke tattaunawa da gwamnatin Nijar domin karbe aikin uranium kin daga hannun Orano na kasar Faransa domin mallaka masa. A cikin wannan yanayi ne da dama daga cikin ƴan Nijar ke alakanta matakin da sabuwar alaka da ke tsakanin kasar Nijar da Rasha da kuma Iran. Ko da yake ga Abdulkarim Anise na kungiyar Tigitau da ke fafutukar ganin araba gari da turawan yamma na ganin idan kamfanin Orano bai soma aiki kafin wa'adi ba a kwace lasisin a bai wani kamfanin na daban.
Baiwa kasa na da arziki da kayanta abunta ne sai tajirai kai wani kayan niyya sannan ka hiddo wannan arziki ayi amfani da shi ko kai ko ka bari ne in ba kai a rabu da kai a nemi mai wanda zai zo hiddo arziki takenke kenan yanzu wannan gwamnati kasuraida su bar su sai lokacin da suka zo su ware wannan aikin ko su ko kasu in ba su akwai masu
to sai dai ga Emud Isuf na kungiyar Mswasande so ma aikin ko ma sabuwar dabara daga kamfanin na Orano ba zai hana kasar Nijar raba gari da Faransa ba.
To yau shekara 9 kenan ba su fara aiki da lasisin su ba kuma wannan abu ya hana fi wannan arziki a fuddo shi kuma da mamu akwai fatan mu na ganin cewa mun raba gari da kasar Faransa kuma muna nema ga gwamnati idan har basu zo ba suka fara aiki to nan gaba koda sun nema ka a basu.
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
Sai da Hamid da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo www.hausa.com da Facebook da X da Instagram. Yanzu ga zara da labaran duniya na kashi na biyu.
Jami'ai a kasar Chad sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani abu da kuma tashin wuta a ma'ajiyar makaman soji da ke Jamina babban birnin kasar da yammacin jiya Talata lamarin da ya haddasa firgici a yankin.
Le chef de l'État a ordonné une mobilisation exceptionnelle et concertée de l'ensemble.
Tashar talabijin ta kasar Chad kenan ke bayar da rahoton cewa shugaban kasar Muhammad Idris Dadi ya bada umarnin hada jami'an kashe gobara da sojoji domin tabbatar da tsaron fararen hula bayan fashewar wasu abubuwa daga ma'ajiyar harsashen soji da yammacin jiya Talata. Lamarin da ya razana mazauna anguwar Goji da ke birnin Jamina. Umar McCall da ke sayar da kayayyakin gyaran motoci a babban birnin kasuwar Jamina ya ce.
Le monipadiqué, on voit des mouvements, des armes.
Da yawa daga cikin fararen hula da suka firgita sun gudu zuwa gidaje da makarantu da ke kusa domin su tsira da rayukansu. Sannan sun kuma kasance a cikin gidajensu da safiyar yau Laraba lokacin da suka tarar da dimbin dakarun gwamnati a kan titina.
A gaida Zara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomin tsaro da na gwamnatin kasar a matakai daban-daban suke ta kokarin tinkarar matsalar rashin tsaron da ta addabi kasar. A ci gaba da kawo muku hirar da shugaban muryar Amurka yayin da Hafsan Hafsoshin Najeriya General Christopher Musa Aliyu ya ci gaba da tambayarsa akan matakin da wasu gwamnoni suka dauka na kafa kungiyoyin sa kan tsaro, sai ya ce
naga wasu jihohi sun fara kafa kungiyoyi suna ba su makamai vigilante groups da sauransu. Ya kake ganin wannan abin?
Ya danganta yanda ake amfani da shi. Kaga a can Maiduguri yanda muka yi,
yawa
ƴan gari su suka zaɓi yara, ƴan matasan da ke da ka'ida su suka kawo su sunan su, gwamnati suka dauki sunan su, muka kai ma ƴan sanda da ƴan DSS aka yi profile din su dukkan su, mu muka yi training din su sojoji, sai muka hada su da sojojin da ke ƙasa, commanders da ke ƙasa, so da su lura da su. Kuma abinda aka gaya musu ainihi is ku kare ƙasanku, ku kare gonanku, ku kare ƙauyenku kawai, ba wai ku je ku yaki da wani ba, a'a
kare na idan kan ku hari,
idan kan ku hari ku hana don ka kashe mutane a banza, to abinda muke yi kenan. To shi yasa nasu din yayi amfani, to shi yasa kuma sauran wuraren da suke so su yi, su ma muke ce musu su dauki irin wannan matakin. Kada a ba su wani abu ba tare da an training din su, ba tare da mun san kowaye da waye ba, kuma a bar su su kadai.
Kana ganin za a kai lokacin da za a yarda wa kowa ya rike makami kan shi ya kare kan shi?
Ba zai kai haka ba, ba
zai kai haka. Akwai bukata a yi haka din kuma ba zai?
Babu, babu bukata. Yanda dai muke haka, ni na tabbatar mun ci gaba da haka muka samu kayayyaki, za mu samu nasara don muna kai. Abubuwa kuma na karuwa, na raguwa yanzu. Kan gaskiya abubuwa suna ba yanda suke a da ba, amma yanda muke cewa is dole ba abinda zamu je mu yi bacci bane, zamu ci gaba don mu yi gun mutanen ba hutawa suke ba, ba bacci suke yi ba, su ma suna yi don su ma sun san cewa yanda na ga muka mun kashe kusan guda goma manyan su, to kuma muna ci gaba da yi wannan, kuma mun tabbata cewa zamu samu kan wannan abu.
Wannan yaki ya hada da kasashen makwabta mu da tunan su ma ana kai musu hari irin su Niger, su Burkina, Mali da sauransu. Sai ga Niger da Mali da Burkina sun zo sun fice daga cikin kungiyar tsaro ta Afirka. Me ya tasirin wannan kan kokarin yaki da 'yan ta'adda akan wayannan iyakoki?
Ka san matsalar da faru su Mali, Burkina Faso, Niger, matsalar su da France ne. Ainihin matsalar su kenan da France. To domin Niger part of ECOWAS. To ECOWAS kuma ba su son cewa a ce sojoji sun dauki mulki. To da suka dauki mulki shine aka ce musu a'a. Eh ku dauki mulki ai mutus kure ku mayar da shi. O ku ce muna okay, to za yi zabe rana kaza so da a dawo demokradiya kowa da ke so. To abin da ya kawo matsalan kenan. To amma akan yakin da muke yi da mu da su Niger sun mun san cewa waɗannan mutanen da muke da su kowa ba kasan da zai iya yi shi kadai.
Shi kadai sai an hada kai.
Sai an hada kai. Don su ma sun san cewa, sun ce su ma su kadai ba za su iya tsaya su kadai ba. To shi yasa mun muna aiki, aikin mu sojoji muna yi tare.
To kuna ci gaba da aiki a can wannan wurare
din? Don haka muna ci gaba aiki tare. Ba matsala, muna kan multinational joint task force a Chad.
Right.
So duk muna aiki tare.
Kana maganar sauyin mulki, juyin mulki da aka yi wanda ya ja duk wannan duk kasashe uku din da Mali da Burkina da Niger da sojoji sun yi juyin mulki. A Najeriya ma jefi-jefi kan ji ana maganar juyin mulki, zai yi a Najeriya yanzu?
Ba yanzu ba, kuma da wannan ya riga ya wuce, Allah ya riga ya wuce.
Amma baka ganin dalilan da ake bayarwa na juyin mulki a wasu kasashen tattalin arziki
na wahala da sauransu? Matsalarsu da France.
Nuna daji amma
mu ba mu da matsala da France. Amma mu sojoji zan gaya muka a gaskiya.
Na'am.
Mun fi jin daɗi lokacin demokradiyya. Don akwai military regime, to duk ba wanda za a takun kuma mutane ba zan sai sojoji. To mun fi jin daɗi lokacin demokradiyya. To a nan kuma gaskiya komai na tafiya yadda ya kamata. Sojoji na aikin su yadda ya kamata. Babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa. Ba wanda aka hana mishi. Yanzu mun tabbatar kaga ba ka taɓa jin wani na complain ba biya shi salary ba. Ko ba bashi allowance ba, ko ba ya komai. In kuma ko ya ji ciwo za a ɗauki mataki. In ma rasuwa ne iyalin kuma za a ɗauki. So shi yasa baka jin akwai wani.
Janar Christopher Musa kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 11 da kusan kwata. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan linzamin shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matsaloli da tsofaffi ke fuskanta saboda rashin basu kulawa ta musamman a cikin al'umma.
Gata ya kasa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni to dai ƙarfi yanzu ya ƙare.
Wallahi gajiya da yau ban kituwa ba. Allah. Daki ma wuya gare shi.
Masana sun bayyana cewa tsufa na farawa ne daga shekaru 60. Yaƙe-yaƙe da annoba da ake fuskanta a ƙasashe daban-daban na duniya ya sanya tsofaffi cikin matsaloli da dama, kama daga rashin lafiya, rashin muhalli mai kyau, rashin samun kula daga al'umma da gwamnati, a lokuta da dama kuma ba sa samun waɗanda za su furta matsalolin da suke ciki. Na tarar da wani dattijo da ya haura shekaru 60 wanda yake bara ga kuma lalurar cuta ta kuturta tattare da shi.
Allah yana taimaka mana al'umma suna iya kokari.
To wani zai zaton tun da ka dan zama dattijo kusan shekarunka nawa yanzu?
Yanzu dai ina ganin na bada 60 baya kuma ga laruri daban-daban a jikina. Wani ya gani zai ce lafiyayye ne. Ni na sa abin da nake tare da shi.
To al'umma nan suna taimako kuwa sosai?
Eh ba babu laifi.
Me yasa kake baran nan baka da ƴaƴa ne da za a ce sun aje ka su suna taimaka maka a gida?
Wa kin kaikayo mun inda yake kaikayo. Gata ya kasa. Allah shine gatan mu. Amma kaman da kika faɗa kaman ƴaƴa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni nazo ba yara nan a Bauchi. To dai ƙarfi yanzu ya ƙare. Ba zan iya gudu in kama ba. An kore ne dai in kwanta to shine nake lallabawa albarkan annabi al'umma suna taimakawa
ba nan gwamnati tana taimaka muku kuwa
kaba a Bauchi da nake muna da kungiya na leprosy gwamnatocin da suka shude gaskiya sun samu a hamata suna taimaka mana suna ci da mu kaman ma bayan Isa yi guda shi yana ci da mu wata uku bayan wata uku zai ci da mu duk local gamma 20 na Bauchi suna kula da nakasassu.
Yanzu idan aka ce gwamnatin nan za ta tattara ku a wuri ɗaya ta ajiye ku ita take ciyar da ku take biya muku bukata kusan za ku amince haka?
To akwai abun tunani gwamnatin sai ta yi fada ba cikawa ba sai ta tara mu ta nakasa tara nakasa mu biyan bukata bai samu ba a bar mu yawa cikin al'umman annabi akwai na Allah masu tausayawa ka duba kamar gidan yari da gwamnatin take lura da su su ma suna kuka. Abinci yana kasawa kula baya yi a sosai gwamnati yanzu sai a hankali wani yana nan lafiyarsa kalau wallahi tallahi bai da abin da zai ci ya shiga barar mutane kuma mun gode musu Allah ya albarka.
Matsalar tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da tsadar rayuwa a kasar ya sanya wannan dattijo yin kaura daga jiharsa ta Zamfara.
Ni Hamisu nake Zamfara. Abin da yasa nake bara saboda wannan lalura da ke gare ni da ta same ni lokacin da na kama ta yara na ba su ƙarfi ba. Tun ga dole ne in je in nemi abin da nake. To amma yara na sun yi ƙarfi ko wani mama ta buke gare shi.
To gashi nan kana da yara me yasa yaranka basu ce bari mu ajiye ka a wuri daya mu dinga ciyar da kai muna shayar da kai muna biya maka duk abin da kake bukata ba?
To karin su bai kai haka ba magana gaskiya dan yanzu a takaice nan wurin suna maye da ni saboda rashin zama lahiya ai farkon bayani kin ji abin da na ga miki nace mu abin da ke damun mu matsalar rashin tsaro kuma duk abin da ya kawo wannan abu ga Najeriyan nan ma ba mazan hore kawai ba sun hana noma wa'annan mutane suna bi mutane gonaki suna kashewa kin san kaushi amfanin gona shine ake kawowa daga ƙauye a zo da shi birni mutane su amfana to sun hana a nomo a kawo shi birni mutane su samu abinci shin ba dole matsala ta shiga ba? To amma koyo ko gobe idan Allah ya kawo zama lahiya gonaki ta kula da jama'a ta tausaya musu an ka samu tsaro komai zai warware amma idan ba tsaron nan har yau ba a samu sauki ba akan kashin mutane da ake an hana neman abinci to gaskiya abun yana da matsalar wucewa sai dai abin da hali kawai za a ce.
Hajji Hadiza mai shekaru akalla 80 tace hatta ɗakin kwana ba ta da shi balle abinci dan haka take yawon bara da dan jikanta mai shekaru 8 dake taimaka mata.
Hajji Hadiza nake.
Yauwa. Ya akai sallah?
Lafiya kalau. Allah ya ƙara mana lafiya.
Amin. An samu abinci da wadata an ci kuwa?
Akai abinci ka bai wadata ba. Yau ba za mu tuwo tun jiya ba har yau. Wallahi
kuma ya faru
ayo ba girka wai kuma ba girka ba na saya ne
kenan ba samu garin tuwon bane ko kuma dai me ya faru
a masu bai da arba tu tuka ba ni ka tuka nake a gida na sai ni da wannan yaron fa dama sai an dafa sai ta yaje ya sayo mini inci to inda ake girkin duk ba samu ba sai kin kawar wannan da ake kawo masallaci wallahi da jiya da yau ban ki tuwa ba
to baba baki da yara ne da za su kula da ke su dafa miki tuwon
a ina daga ni dai wannan yaron na sai wadansu yan uwaye na kuma ban mu tare da su suna wata unguwa ni ma ina gidan daban shine
ba su zauna kun sun dauke ki sun aje ki a wurin saboda sai ta kula da ke ba
a'a akwai abin da ya sanya daki ma wuya gare shi shine ya sanya da duka maribu da ba maribu ba
wato rashin wadata ne yasa ba ku zauna wuri
ne na dakuna ba wadansu kannuwan na ba zan ce ba jajara da suka zo sun yi wani kwana hudu suna waje suke kwana
to amma me kike bukata yanzu a ce na taimako ko da gwamnati ne in ta ji wannan hiran mu da ke me kike bukata sai miki
bukata abinci da kudi da lafiya shi nake bukata saboda jikoki na yara na amma kake ni ma matsayi nake tun da kin gani ya wannan makauni yake tsohuwa ce kika gani ina ta yawo ai kin san da matsuwa
Malama Tani Abu tace wasu yara da iyaye suka sadaukar da rayuwarsu wajen basu tarbiyya da ilimi na rayuwar duniya basu saka wa iyayensu da alkhairi
gaskiyan shine idan mun duba yanayin rayuwar yau zamu gane cewa yawancin yaran ba duka ba ba sa kula da iyayensu yadda ya kamata bayan iyayen sun riga sun yi rayuwarsu suna girma da wayannan yaya din suna hana ma kansu jin dadi domin ƴaƴan su samu tarbiyya ta fannin ilimi da zaman rayuwa amma a kwana a tashi bayan yaran nan sun zama mutane sai ka gan cewa sun manta da iyayen nan wasu su tsufa suna kauye ba ƴaƴan ba za su waiwaya ma su ce bari mu je mu dubi tsofin nan ba sai a kyale su suna noma a cikin tsufan nan suna ciye da kansu ƴaƴan kuma suna rayuwa a birane to abun a yadda yake yanzu gaskiya shine abun takeici ne
amma me yake janyo haka idan aka ce iyaye sun tarbiyyantar da ƴaƴa ya kamata a ce cikin wannan tarbiya su gane cewa idan iyayensu sun tsufa ya kamata su ma su dauka me yasa yake samun wannan tsaiko
ina ganin son zuciya ne kawai da rashin kula rashin ganin iyaye da muhimmanci shike sa wannan amma bai kamata ya zamanto haka ba domin ko a littafi masu bi suna karban iyaye suna karban koyarwa daga cikin majmu'unsu amma sai ka tarar ba su amfani da koyarwan littafi mai sarki domin littafi ya ce idan mutum ya haifi ƴaƴa ya kamata idan mutumin nan ya tsufa ƴaƴan nan su ne su lura da shi amma sai mu taraba haka yake faruwa ba
menene haƙƙin yara akan iyayensu musamman ma idan iyayen nan sun tarbiyyantar da su sun girma kuma sun samu ayyukan yi amma sun watse ba sa kula da iyayensu menene haƙƙinsu
haƙƙin shine ya kamata dole ne in fact littafi ya ce idan iyaye sun tsufa haƙin yaya ne koda meye ya faru koda ba a samu da yawa ba amma a dinga waiwayawa ana zuwa ana ganin su fin nan da an yashe su a kauye idan ba su yi haka ba albarkan ubangiji
a A wasu kasashen da suka ci gaba, hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu na da tsari na kula da tsofaffi. Mr. Marcus Bonat, dan Najeriya mazaunin jihar California a kasar Amurka, yace tsarin samarwa tsofaffi wurin da za a kula da su yana da muhimmanci wajen inganta rayuwarsu.
Al'adun su na nan abinda na lura na gani cewa in mutum ya tsufa yaran shi ko kuma yaranta sukan doke mutumin su kai gida wanda aka shirya musamman wanda ake lura da tsofaffi, amma yaran za su rinka biya. Akwai wata wanda na sani ta kai shekara 98 ta ce man ba ta da kowa yanzu, saboda ita tana da gida babu yaro wanda zai doke ta ya kai ta a wannan gidan nan wanda tsofaffi ana kai tsofaffi, ita tana zama a gidan ta ne. Akwai lokuta da dama wani lokaci za ta fadi kullum tana asibiti saboda ba mai iya lura da ita.
Kaman ba sa yi kaman yanda mu muke yi a nan Najeriya, ko da a ce ƴan uwa ne ko dangi dai za su zo su kula da mutum a ce ya kai wannan matsayi na tsufa.
A'a, ni ban gani ba. Kin ga wannan misali wanda na baki akan matan nan, na tabbata inda ce a gida ne, na tabbata ko da ba ta da yara makwabta za su lura da ita, amma nan ba haka ba ne. In dai dai gwamnati namu darasin wanda ya kamata mu Afrika mu koya, za mu samu irin wayannan gidajen nan wanda in kai baka da lokaci kula da dai abin iyayenka, to sai ka kai su nan kana biya ko kuma kina biya ana lura da dai tsofaffin.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da kaiwa zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Zainab, yanzu kuma sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana. Sakon Shehu Adamu Rajoni na farko a yau yace aikin gyaran hanyar motar Jos zuwa Kwantagora da gwamnan jihar Mutaneja Umar Muhammad Bago yake yi a gare mu al'ummar wannan yankin abun tsalle da murna ne. Fata shine kamar yadda aka fara aikin da kuzari to a gama shi ba tare da bata lokaci ba, domin mun dade muna yunwar ganin wannan hanya ta zama gyararra. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maddatai da Magaram da Isuhu Makeri Maddatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka yace Salam VOA Hausa. Bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar Ghana yayi da kashi 47 a cikin watanni uku kacal na farkon wannan shekarar ta 2024 abin taya murna ne ga al'ummar Ghana da kuma jinjinawa mahukuntan ƙasar. Da fatan gwamnatin shugaba Nana Akufo-Addo za ki baiwa al'ummar Ghana kofofin cin wannan arzikin na ƙasar su, domin an ce da kare ana biki a gidansu yace mu gani a ƙasa. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
An karrama shugaban Russia Vladimir Putin da gagarumar liyafa a birnin Pyongyang a yau Laraba, inda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tare da yin alƙawarin ci gaba da yin haɗin gwiwa yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar ƙasashen yamma. Putin da Kim, waɗanda suka kuma rattaba hannu kan wata takarda ta inganta alaƙa, sun halarci wani bikin maraba da aka yi a tsakiyar dandalin Kim Son, inda aka lullube gine-gine da manyan tutocin Rasha da Koriya ta Arewa da kuma hotunan shugabannin biyu. Kafofin yaɗa labaran Rasha sun ce mazauna Koriya ta Arewa sanye da riguna masu launin ja da fari da shuɗi sun yi ta ɗaga manyan furanni, suna masu tare da rera waƙoƙin kishin ƙasa. Putin da Kim sun kuma ga yadda wasu jami'an Koriya ta Arewa ke yin atisaye kafin su tashi daga taron domin tattaunawar kar tsaye ta sa'o'i biyu. Wani sabon rahoto ya nuna cewa gwamnatin China ta yi tsarin canza sunayen ƙauyuka masu nasaba da al'adu ko addini ƴan ƙabilar Uyghur da ke yankin Xinjiang mai cin gashin kansa a ƙasar zuwa sunayen China da ke nuna aƙidar jam'iyyar kwaministanci ta ƙasar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na ranar yau. Idan Allah ya kai mu zuwa shirinmu na dare, za ku ji wasu sabbin shirye-shirye. Za kuma mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batun komawa ga tsarin yanki-yanki a Najeriya. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage, wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lathers Gresham da ta hada shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Kila, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Wassalam.